السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باين هكا أنوا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي أتبت على الله دي هذا مؤونا مجلسي نبو مشاة تقص أكراتم نوانا للتافي التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مع الإمام الزبيدي أيول رانر السبر وانديكي بوما شاك دوكو واتمسلمشي شابيركو شابير دواتم ربيع الآخرة وانديكي هجرة من ذال الله صلى الله عليه وسلم سنة دبو إير تريه إلى عشرين دبقوي وانديدي دي شاوكو بوتا بير ميلادية دبو بيد الشدع. من ذا كان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وانديكي تيوايا عند فتر الله مطوك السنسل كي تسوكع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Yayin da wannan aya ta sauka wacce take cewa waɗanda suka yi imani sannan ba su gauraya imanin su da zalunci ba, ulaika lahumul am wa hum muhtadu, waɗannan su suke da zaman lafiya kuma su ne shiryayyu. Yayin da wannan aya ta sauka, sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka firgita, suka tsorata, suka ce ayyuna lam yazlim nafsa ko ayyuna lam yazlim, wane ne a cikinmu bai taɓa zalunci ba? Idan har ya kasance waɗanda za su samu zaman lafiya a ranar gobe kiyama, za su samu shiriya a nan duniya, su ne waɗanda ba su taɓa zalunci ba, to kenan cikinmu babu wanda zai samu waɗannan abubuwa guda biyu. Domin ku a cikinmu babu wanda bai taɓa zalunci ba, ko dai ya zalunci kansa ko ya zalunci wani. To shi ne sai aya da za ta fassara wannan aya ta sauka. A wata ruwayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da su ba zalincin da kuke fahimta ba. Alam tasma'u qawla 'abdin Abdullah Salih, ba ku ji fadar bawan Allah na kwarai ba? Shine Luqman alaihi salam yayin da yake cewa ɗansa, ya bunai la tushrik billah inna shirka la zulmun 'azim, ya kai dan dana, ya kai karamin dana, kada kai shirka, domin shirka zalunci ne babba. Saboda haka kenan fadar Allah da yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, wannan tankir din tankir ne na ta'zim, ai lam yalbisu imanahum bizulmin azim, tankir da aka kawo na kira bizulmin, ba a ce bizulmi ba, aka zo da shi a nakira babu alif da lam, wannan cire alif da lam din yazo a matsayi na nakira yana nuna zalunci ne babba. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ay bizulmin azim, domin ta nakira a larabci, at-tankir yati fil arabiyya bi ma'na at-ta'zim, abu babba wani lokaci akan yi tankirin sa, fa ghashiyahum ma ghashiyah, kaga anan ba ma faɗe shi ba sai aka kawo shi a matsayin na kira domin a nuna cewa abinda ya rufe su na teku ba ƙanƙani ba ne babba ne. Wannan hadisi kamar yadda kuka gani Abdullahi ɗan Mas'ud shi ya rawaito shi. Abdullahi ɗan Mas'ud mutumin Saqifa ne, As-Saqafi, ɗaya daga cikin farko-farkon waɗanda suka shiga addinin Musulunci tun yana sabansa. Tun lokacin ana shan wahala, ana ga bala'i da jarraba iri-iri, shi yana daga cikin waɗanda suka karɓa wannan kira na addinin Musulunci, ya shiga farfajiyar addinin Musulunci. Yana labarta mana cewa wata rana yana kiwo, yana kiwo sai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin an aiko shi tare da Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Sai suka nemi ya ba su nonon abinda yake kiwo su sha domin suna da bukata. Sai ya ce, ai wannan nonon na amana ne, domin dabbobin ba nawa bane, kiwo aka bani. To shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ya zo da dabbar da babu nono a hantsarta. Ya kama dabbar da ba ta da nono ya shafa hantsarta, nono ya zo, suka tatsa suka sha. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa hantsarta, nonon ya koma yadda yake. To shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Abdullahi dan Mas'ud, lokacin yana dan karami, yake cewa innaka la ghulaymun alim, kai dai yaro ne kankani amma mai yawan ilimi. Wannan a matsayin addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake masa tun lokacin yana kankani, da ya zo ya shiga addinin musulunci, ya gamu da jarraba iri-iri, domin an sha lakaɗa masa kashi saboda addinin musulunci, kasancewarsa ba wani wanda yake da gata a garin Makka ba. Saboda haka akan dake shi, amma wannan bai tsa shi ya bar wannan addini ba, ya ci gaba da zama cikin as-sabiqun al-awwalun, don ya shiga addinin musulunci tun annabi sallallahu alaihi wasallam bai shiga darul arqam ba, domin yana cewa a wata riwaya, ana sadisu sittatin fil islam, ni ne ɗayan mutane shida da suka shiga addinin musulunci. Saboda haka shi ne na farko farko, suna cikin farko farkon waɗanda suka rungumi wannan addini. Kuma ya lizuci annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zama ɗaya daga cikin makarantan sahabbai, ya zama yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama kai shi ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi, ya ce karanta masa alqur'ani, ya ce karanta min alqur'ani. Abdullahi dan Mas'ud ya ce, a aqra'u alayka wa alayka unzil, kai aka saukarwa da qur'anin kuma an karanta maka. Manzo Allah ya ce, a uridu an asma'ahu min ghairi, ina so in ji karatun qur'anin daga wani, ina so in zama dan sauraro. Saboda haka ya karanta masa har lokacin da yazo fadar Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, hasbuk hasbuk, tsayanan tsayanan, idan sai ya dinga hawaye. Wannan baiwa ce daga cikin karamomi da Allah madaukakin sarki ya yi wa Abdullahi dan Mas'ud. Ya karanci Qur'ani, ya zama ɗaya daga cikin mahaddata Al-Qur'ani, wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man arada an ya'khudha al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala qira'ati ibn ummi 'abd, wanda duk yake so ya karanta Al-Qur'ani danyensa shatab kamar yanda aka saukar da shi, to yayi irin karatun Abdullahi dan Mas'ud shine ibn ummi 'abd. Saboda haka ya tsaya ya zama ɗaya daga cikin manyan makarantan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama, sayyidina Umar ya zaɓi wasu malamai cikin sahabbai, ya tura su garuruwan da aka shigar da musulunci, sababbin garuruwan da aka buɗe aka shigar da su cikin hazirar musulunci. Ya tura waɗannan malamai cewa su je su karantar da wannan al'umma ta wannan garuruwa. To yana daga cikin waɗanda aka zaɓi Abdullahi dan Mas'ud, aka tura shi Kufa, aka sanya shi shine shugaba. Sannan aka naɗa masa Ammar ibn Yasir ya zama tamkar wazirinsa, su je su karantar da mutane Al-Qur'ani, su karantar da mutane musulunci. Don haka Abdullahi dan Mas'ud tun a wannan lokaci, lokacin sayyidina Umar, ya dawo da zama Kufa, ana yake karantawa mutane Al-Qur'ani, yake fahimtar da su addini. Wannan ta sa da yawa daga cikin malaman Kufa, manya-manyan malamansu almajirai ne ga Abdullahi dan Mas'ud. Galibin malamansu irin su Ibrahim An-Nakhai, irin su Alqamah ibn Zayd, Alqamah ibn Qais, da sauransu, da Aswad ibn Yazid, da ire-iren waɗannan, sun kasance manya-manyan almajirai ne da Abdullahi ibn Mas'ud. Don haka yawancin rayuwarsa yayi ta bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi ta ne a Kufa cikin kasar Iraki. Saboda haka ya zama na wannan yankin a wancan lokacin suna tafiya ne bisa fahimtar sa a cikin al'amura na addini. Har ma yana cewa da a ce yau a doran kasa na san mutumin da ya sani sanin wata aya ta Al-Qur'ani, to da nayi tattaki jin nisan sa na je na same shi inda yake don in karanci wannan aya. Wannan yana nuna maka irin faffadan ilimi da Allah madaukakin sarki ya ba wa Abdullahi dan Mas'ud. Shi yasa ma sayyidina Umar yake masa taki da cewa kunayyifun muli'a ilman, wato wani dan karamin daki ne da Allah madaukakin sarki ya cika shi da ilimi. Saboda haka Abdullahi dan Mas'ud ya rayu a Kufa, yayi wafati da wurwuri, bai abin nan bai wafati hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da 32, tana da shekara 32 da hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Mas'ud ya koma ga Allah. Wannan hadisi da ya ruwaito wanda yake bayanin sababin nuzul na wannan aya da kuma irin fahimtar da sahabbai suka fara yi wa aya, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, wadanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu ba da zalunci. Suka yi imani ma'ana suka kadaita Allah da tauhidi, sannan ba su gauraya wannan tauhidin da shirka ba. Ya za a gauraya tauhidi da shirka? Tayaya? Domin naqizan la yastami'an, idan aka samu tauhidi to babu shirka, aka samu shirka to ba tauhidi. Kaga ba su gauraya ba kenan ko? Abinda za su gauraya sunan za su iya haduwa, amma abinda ɗaya in yazo ɗaya ya tafi, inda ɗaya kuma ba ɗayan, waɗannan ana kiransu annaqizan. والنقيضان لا يجتمعان لا يجتمعان. أمور هكا إنبا دي يزم مؤمني با ويزم مشركي أما يزم مؤمني مشركي هبزن يوبا. فلكن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شيني ما لم ينسكتي ما نسع لم يرتدوا بعد الإيمان بصير الدببا إيمانهم ma'ana ba su ki ayyukan shirkan da suka tsame su daga cikin suka fitar da su daga cikin da'irar mu'minai ba, shine ma'anar gaurayawa. Amma ba wai ya zama yana nan mu'mini ba sai idan mun dauki ba'anar zulm anan bi ma'anar shirkul asghar, wannan ya iya yiwuwa a samu mutum mu'mini yana da kuma yana yin wani abu na shirka kankanuwa kamar irin riya. Riya ba ta kore kamalar imani, ba ta kore mutlaqul iman, innama tanfi al iman al mutlaq. Riya tana kore cikakken imani ne, amma ba asalin imanin take korewa ba. Saboda haka ai ya samu mu'mini kuma a same shi yana da wani abu na riya, riya shirka ce. Saboda haka irin wannan ai ya samu mutumin da yake yayi imani kuma yana gauraye imani da irin wannan shirka din, wato irin wannan karamar shirka. Idan aka ce ash-shirkul asghar, kada wasu su dauka daidai yake a ce az-zambul asghar, watakila wani in yaji ana cewa shirka karama sai ya ji kamar abin kankani ne, tunda an ce karama kamar a ce dan karamin zunubi. To ba haka bane, duk abin da nassin Al-Qur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam suka sifanta shi da shirka ko kafirci, to yana daga cikin a'zamul kaba'ir, akbarul kaba'ir, yana daga cikin akbarul kaba'ir. Kai har ma wasu malamai suna cewa dukkan laifin ma da aka sifanta shi da kafirci ko aka sifanta shi da shirka ko da kankanuwa ce, to yafi dukkan wani laifin da ba a sifanta shi da wannan ba. Domin kalmar shirka da kalmar kafirci manyan kalmomi ne, ko da kuwa suna da waɗanda suka fi su girma, ko da akwai wani gudun kafircin zai zama babba, akwai gunda za a ce ƙarami, to shi ɗan ƙaramin kafircin ko ƴar ƙaramar shirka ɗin ta fi dukkan wani zunubi da ba a kira shi shirka ba komin girmansa. Saboda kaga ashe dan an ce ash-shirku ar-riya'u shirkun asghar, kada ka yi tsammanin wai wani abu ne ɗan ƙanƙani wanda zai iya sa mutum ya kwana lafiya idan ya yi. Idan har malamai sun ce suna iya fassara wannan ayar allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, cewa shirka shirka ƙarama, Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce waɗanda ba su yi wannan shirka ƙaramar ba su ne ke da al'amnu zaman lafiya, kuma su ne shiryayyu. Kaga mai yin riya shiga uku, kaga shi ba shiryayye ba ne kuma ba mai samun zaman lafiya ba ne. Idan kuma ya kasance ita riya, Allah ya sanya ta ɗaya daga cikin sifofin da suka fi fitowa ƙarara tattare da munafukai, ai kaga babban laifi ne. Allazina hum yura'una, waɗanda suke yi don a gani. Saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da suka zo suka gaya masa cewa ai babu wani daga cikinmu yake bai taɓa zalunci ba, domin zalunci a kalmar larabci yana nufin wadu shay fi ghairi mawdu'ihi, ka sa abu ba a mahallinsa ba, shine zalunci. Wanda yayi shirka yayi zalunci don ya ɗauki haƙƙin da yake ba na wani haƙƙin Ubangiji ya ba ma waninsa, saboda haka ya sanya abu ba mahallinsa ba. Da suka ji kalmar zalunci ta zo, nakira ce fi siyaqin nafi, wanda zahirin nakira fi siyaqin nafi tufidul umum, kamar an ce ba su takuɗa imaninsu da kowane irin zalunci ba. Kaga mutum ya zalunci kansa, ya zalunci ɗansa, ya zalunci abokiyar zamansa, matarsa, ya zalunci maƙocinsa, duk ya shiga ciki. Domin kalmar bi zulmin ta zo na kira a kuma cikin wata siga ko jumla da take ta korewa, wanda kuma a gurin malamai idan na kira ta zo a cikin irin wannan siga tana game dukkan wani abin da yake iya shiga ƙarƙashinta. Saboda haka dukkan wani abin da zai shiga ƙarƙashin kalmar zalunci ya shiga ƙarƙashi. Sahabbai suka fahimci abin a zahirinsa, don haka suka gargaɗo zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin su nuna masa cewa wannan aya da ta sauka ta musu nauyi ƙwarai da gaske. Domin kuwa idan har yadda suka fahimce ta haka take, to shikenan su sun gama lalacewa, sun gama yawo. Maganar su samu zaman lafiya a lahira ko su samu shiriya a duniya ba ta so ba, don kuwa babu cikinmu wanda bai zalunci kansa ba ko ya zalunci waninsa. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya gyara musu fahimtar da suka yi wa aya, shi ai ba wannan zaluncin ake nufi ba, ai ana nufin shirka. Ba ku ji faɗar bawan Allah ɗin nan ba, na ƙwarai shi ne Luqman, inda yake cewa inna shirka la zulmun azim, lalle shirka zalunci ne babba. Saboda haka wannan ake nufi, wannan shi yake nuna maka cewa duk matsayin mutum yana iya fahimta ba daidai ba, yana iya fahimta ba daidai ba, wani kuma ya fahimci daidai ɗin ya gyara masa. Idan sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗanda su ne aka saukar da alƙur'ani a gaban idansu suka ji karatunsa yana ɗanyensa shataf daga bakin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, idan su karan kansu tare da kasancewarsu larabawa waɗanda babu wani abu na gwaranci da ya gurɓata musu larabcinsu, larabci suke gangariya da babu wani abu na ujumanci da ya shiga cikinsa, amma duk da haka sukan iya fahimtar wani abu saɓanin yadda mahalicci yake nufi. To kaga min babu aula wa aula wa aula, wani wanda ba su ba ya fahimci wani abu saɓanin yadda yake. Shi yasa malamai sukan yi wa junansu uzuri idan aka samu wani ya fahimci wata aya ko wani hadisi saɓanin yadda yake, matuƙar ya kasance ba bisa ganganci yayi wannan fahimta ba, bisa abinda ijtihadin sa ya kai shi gare shi da kuma kaidoji na ilimi. So sun dubi kaida ta ilimi, kaida ta ilimi an nakira fi siyakin nafi ta ummu, wannan ita ce kaidar da suka sani. Saka a bisa gare ta suka fahimci ayar, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan umumin anan gairu murad, ba a nufin wannan umumin anan, a wannan nakira anan ta tankir ce, abinan ta tankir anan na ta'zim ne, saboda haka ana nufin zalunci babba wanda kuma shine shirka. Allah madaukakin sarki yana cewa wal kafiruna humu zalimun inna zalimina lafi azabin muqim, saboda kaga a waɗannan ayoyi duka Allah ya kira azzalimai, kuma ba wai zalunci karami yake nufi ba, yana nufin zalunci babba, domin zalunci karami baya san a kira mutum kafiri, haka nan zalunci wanda bai kai kafirci ba baya dawwamar da mutum a cikin gidan wuta. Sai hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, shine ko da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ayatul munafiqi salat, idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Abu Huraira ya gabata ba to dai ba to bi ba, sunan shi na gaskiya da sunan shi Abdullah yawo Abdurrahman ko Ibn Sakhar ya rasu jinar Annabi nan ne za a kure ka ko kai fa kai da ka karkare kana masa gyara, to sai ka faɗa amsun da takwas, wasu na cewa da tara wasu da takwas, ta yi ya mutu a ƙarshen hijira tana da 58 farkon da tara, saboda na Aisha ta rasu a shekara tana da hijira tana da 58, Abu Huraira ya mata sallah, to shi yasa wasu suke cewa da tara shi ya mutu, da zai mutu ta mutu da takwas, shi ma mutu da takwas kuma ya mata sallah, to ba zai yi wuyar riga shi mutuwa ba, saboda haka ba tazara tsakanin su. Wasu ma suna cewa ya mutu 58 kamar yadda Sayyidatuna Aisha ta mutu hijira tana da 58. Abu Huraira ya rawaito mana wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yana cewa ayoyin ko alamar munafiki guda uku ce. Alama ta farko, idza haddatha kadhaba, idan yayi zance yayi magana to ƙarya zai yi. Wa idza wa'ada akhlafa, idan ya alkawari to saba zai. Wa idza tumina, idan an amince masa kana to ha'inci zai. Guda uku. Hadisin gaba hadisin Abdullah ibn Amr ko Abdullah ibn Amr ibn al-As, shi kuma sai zo mana arba'un man kunna fihi ko arba'un man kunna fihi, abubuwa hudu wanda duk suka kasance tare da shi kana munafiqan khalisan, ya zan munafiki tatacce. Idza tumina haka ne, wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha, wanda duk ya kasance akwai ɗabi'a ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u huɗu tare da shi, to yana da wata ɗabi'a ta munafici har sai san da ya bar ta. Annabi ya zana su, idza tumina khana, idan an ba shi amana sai ya ci amana. Wa idza haddasa kadhaba, idan kuma yayi zance to zai yi ƙarya. Wa idza ahada ghadara, idan kuma an kulle yarjejeniya da cikin zai karya wa iza khatama fajara idan kuma aka yi husuma da shi aka yi rigima da shi to zai fajirci zai fajirci zai fita daga kiyaye dokar Ubangiji a hadisi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayatul munafiqi salatu a hadisin Abdullahi dan Amr manzo Allah ya ce arba'un ya akai can uku nan hudu ya akai can uku aka ce uku kuma nan aka ce hudu sannan idan muka dube abubuwan da aka fada za mu ga biyar ne ko hadisin farko da na biyu sun yi tarayya a wajen batun magana a yi ƙarya da abada amana a ci ko wannan sifofi biyu hadisin farko ya zo da ƙarin alkawari a saba uku ko hadisin Abdullahi dan Amr ya zo da maganar yarjejeniya a ƙarya ta sannan kuma da fajirci a cikin husuma kaga nawa kenan biyar to uku din ne ko hudu din ne ko biyar ne manzo Allah ya ce salasun ko a wance ya ce arba'un kai kuma ka zo ka ce khamsun eh ban ji ba to in ka hada su din gashi ai mun hada mun tattara muka ga sun zama biyar yanzu sai mu daina cewa salasun din ko mu daina cewa arba'un mu daina cewa khamsun ya za a ce to sai ba kan littafi a tura za ka iya ganewa wa iza ahada gadara da wa iza wa'ada akhlafa wani ya ce za su iya zama abu daya wa iza ahada idan aka yi yarjejeniya da shi sai karya idan alkawari ya saba abu daya ne yarjejeniya da alkawari yanzu yarjejeniya alkawari ne alkawari in ma alkawari zan ba haka za ko yarjejeniya kuma watakila wani abu ne tsakaninmu yarjejeniyar cinikayya yarjejeniyar zaman lafiya yarjejeniyar haya gidan haya ko dole yarjejeniya ce a'a kalmar yarjejeniya ta fi faɗi akan kalmar alkawari kimin yarjejeniya da shi akan kaza amma sai bin yi alkawari da shi akan kaza yarjejeniya ta fi bayyana a wannan a irin wannan siga wasu malaman sun ce ɗaya zai shiga ɗaya wasu kuma sun ce kowanne zaman kansa yake to kaga ana nan dai ba su dunkule din ba kuma sannan idan ka buɗe irin wannan ƙofar duk dunkule su din da wanda zai yarjejeniya ya karya da wanda zai alkawari ya saba da wanda zai yi magana ya karya duk karya suka yi ko ba duk karya suka yi ba hawa kaga za ka yi cewa duk sun shiga ciki idza haddasa kazaba da haka lokacin da yake baka alkawarra karya yake yi a zuciyarsa ba da gaske yake ba lokacin da yake yarjejeniya da kai karya yake a zuciyarsa ba da gaske yake ba kaga duk ana yake dunkule shi wasu malamai suka ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a ahadi ya ambaci uku sannan kuma wahayi ya zo masa suka zama hudu sannan ya ambaci hudu din wato kamar wani abu ne ya zo sabo kamar tajdid aka samu na alamomin wasu kuma malamai suka ce ba tilas ba ne dan an lissafta wani hali aka ce yana daga cikin abin da ke sa a samu kamala ko cika ta munafiki ya zama shi wannan halin munafiki kadai munaficin ne ka yi aka samu uku din can sannan kuma waɗannan suka zo suka haɗu mutum ya zama tatacce wato a munafukan ma shi ya zama tatacce kamar yadda yazo a hadisi na biyu kaga ce kana munafiqan khalisan amma da ake yana da alama daya dai munafiki فمن كانت فيه قصلة منهن كانت فيه قصلة من النفاق حتى يدعها ما بقى شيء في منافقي بقى ينادى ونهى لنا منافقي هل فيها برد تصور عكا وانا نهى يبيوني وانا ما لم يسك هذا حديث أكنسا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبت أبو بوا قداء أكو يا أبت أبو بوا قداء أكو باعتبارها أصل كل الديانة ومن أصل قول الدين باوت القول والعمل والنية أخوة ابن نزيل تتدقى أكو إنه إما مغانا تباكي إما أيكي نقبع إما قدري نزوتيا وإذا مكدو بوعد أن أبو بوعد صلى الله عليه وسلم يفعل أبو دا أكو دك ننسو سناشي باوت أن أبو بوعدني suna nuna waɗannan abubuwa ne guda uku idza haddatha kazaba kaga kauli kenan ko wa idza wa'ada akhlafa wannan niyya kenan wa idza tumina khana an bashi amana ya ci wannan aiki kenan ko sauraka abubuwan gaba daya waɗanda suke asalin addini shi wannan ya samu gurbacewar su gaba daya to tunda har waɗannan abubuwa waɗanda su ne tushen addini fada da baka ko aiki da gaba ko kuma kudircewa da zuci ya zama da shi gaba ɗaya sun gurbace tare da shi kaga ya zama munafiki saboda ya samu gurbacewa ta magana duk sanda zai magana zai yi abin nan sannan kuma ya samu gurbacewa ta aiki zai ci amana ya samu gurbacewa ta kuduri zai yi alkawari dan ya saba malamai suka ce ijma'i ne na malamai gaba daya akan samu mutumin da yana waɗannan abubuwa guda uku ko ba za a ce da shi kafiri ba domin ana aka ce annifaq nifaq ne fa wanda yake yana fitar da mutum daga musulunci to ai akan samu mutumin da yana yin waɗannan abubuwa guda uku ko ba munafikin bane kuma ba kafiri bane to ya kenan za mu fahimci hadisi ha shi ne wasu malamai suka ce anan ana fadar cewa wanda yake da waɗannan halayya guda uku yayi kama da munafikai yayi kama da munafikai waɗancan da Allah yake cewa innal munafiqina fid darki al asfali minan nar to yayi kama da amma ba ana nufin shi su ne ba haka wasu suka ce wasu kuma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yana batun annifaqul amali ba al-i'tiqadi ba akwai munafiki saboda haka idan aka samu wanda aka sifanta shi da wani abu na munafici kuma munafici na aqida to ba musulmi bane akwai annifaqul amali mutum yayi aikin munafici aikin munafikai irin su saba alkawari irin su cin amana to idan yana yin wannan yana yin aiki da irin na munafikai amma shi bai bar musulunci ba kamar yadda su suka bari yayi kamanceceniya ne da munafikai saboda haka Allah madaukakin sarki zai kama shi da wannan laifin amma ba wai ya bar musulunci bane wannan shine zabin Abul Abbas al-Qurtubi daga cikin malamai kuma shine zabin Al-Hafiz Ibn Hajar wasu kuma malaman suka ce ana nufin idza haddatha saba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana shi a gurin sa duk waɗannan abubuwa halal ne yin waɗannan laifuka shi bai dauke su ma haram ba to wanda ya zama haka kaga ba musulmi bane wanda duk ya dauki la ƙarya halalci ko ya dauki yin alkawari dan asaba halalli ko ya dauki cin amana halal ne, to wannan ya bar musulunci don ya halatta abin da yake haramun ne bi ijma'il muslimin. To saboda wannan hadisin yana nufin haka, duka ce a ai za ka duba ma ai da sigar iza din nan da aka faɗa, siga ce wacce ke nuna istibrar, wato shi halinsa ma haka yake gaba daya. Iza haddasa ba wai yayi ƙarya yau ba gobe gaskiya, ko yayi ƙarya sau daya a dade bai kuma yi ba, a'a shi iza haddasa kaza, wato shi koyaushe ya buɗe baki zai magana kawai ƙarya zai maka. To kaga wannan sai idan ya ɗauki abun kamar halal ne ma a wurinsa, dan da yana jin laifi ne wata rana imaninsa zai motsa yayi gaskiyar, wata rana zai cika alkawarin, wata rana zai tsara amana. To amma shi kasancewar abun bai dauke shi komai ba, ya zama halinsa haka yake, idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana. Saboda haka sai suka fassara hadisin a matsayin wanda yake al-mustahil alladhi istahalla hadhihi al-ashya واعتبرها كأنها حلال مباح. وسكما ما لم يسكتي أبندا أكي نفي وأن أبو بوا قداء أكو دا النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبتا سنا باير وزواغ مناكي إذا متن يفارك مواد وأن تنسر to babu shakka ya fara kamuwa da cutar da za ta kai shi ga zama munafiki, kamar lafiyayyen mutum ne ya samu ya kamu da ƙwayoyin HIV, kaga ya doshi kamuwa da cutar kanjamau ta AIDS. Saboda haka suka ce waɗannan alamomi ne da suke nuna idan mutum suna tattare da shi to ya kama hanyar zama munafiki sai lokacin da ya bar su. Ba ana nufin daga ya zarar ya samu wannan hali ɗaya biyu uku ba ya zama munafiki, a'a ya kamu da ƙwayoyin cutar da za su haifar da masa da ɗabi'a ta munafiki. Wasu malaman bisa ga haka suka fahimci wannan hadisi, wasu ma malaman suka ce hadisin yana magana ne akan wani mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zance a kansa. Ayatul munafiki da Annabi ya faɗa, suka ce wani mutum ake magana a kansa. Saboda ko wani munafiki ne da an san shi yana wannan abubuwa uku, manzo Allah ya ce alamar shi wannan munafiki kaza 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 ce. Amma wannan magana tana da rauni, waye wannan mutumin, su ma ba su faɗi ko waye ba, to ya aka san akwai shi. Magana mafi inganci kowace malamai suka fi ƙarfafawa shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana akan annifaqul amali, wato waɗannan ayyuka ne na munafukai, duk wanda yake tattare da su ko da musulmi ne. Shi yasa yazo a ruwayar Abdullahi ibn Amr, arba'un man kunna fihi كان منافقا خالصا وان صام وصلى وزعم انه مسلم. wannan a cikin sayo muslim akwai wannan kari, وان صام وصلى وزعم انه مسلم, koda yayi azumi yayi sallah yare shi musulmi ne, to koda yana ji kanshi musulmi matukar yana da waɗannan halaye, to yana da halaye irin na munafiki. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambaton halaye na munafukai, akan samu waɗanda suke da munafici na zuci, waɗannan halayensu ne. Akan samu waɗanda a zuciyarsu babu munafici, babu jindiƙanci, to amma kuma suna yin halaye irin na munafukai. Don haka sifanta waɗannan ayyuka da cewa halaye ne na munafukai yana nuna suna daga cikin manya-manyan kaba'ira na laifuffuka. Idza haddasa kazaba, idan mutum yana ƙarya a maganarsa to yana da wani hali na munafiki, yana aikata wani abu na kabira. wa idza wa'ada akhlafa. Anan malamai suna magana akan saba alkawari. Menene hukuncin saba alkawari? Me hukuncin saba alkawari? Haramun qaulan wahidan. Akwai wanda yace ba haram ba kuma? Ga wani yace haram, akwai wanda kuma zai ce ba haram ba. Kuna jin tsoro? Uzuri kake nufi? To uzuri, uzuri ba shi ke sa ka ci mushe ba. Mushe halal ne? Idan alkawari ne akan barna? Mutum ya alkawari zai yi zina da wanci. Ya halatta ya cika? To ba nan nake nufi ba. Kai alkawari za ka ba wa na naira 100, gobe ya zo ka ce kai gaskiya naira 100 nan ba zan baka ba, na bata. Jumhurin daukakin malamai mafiya yawansu cewa ba su ce haramun ba ne. Ta sauko ƙasa kuma. Mafiya yawancin malamai sun ce dai makaruhi ne ka yi alkawari ka saba, makaruhi ne. Shafi'iyya su suke cewa karaha shadida, amma ba su ce haramun ba. Malikiya su suka ce sun ce yana haramta abu ɗaya, ka yi masa alkawarin da zai sa ya je ɗauko wani nauyi a kansa kuma ka zane. Ka ce je kaka nemi aure zan biya sadaki, sai da ya aka gama komai ka zo ka ce wallahi sadakin nan ba zai samu ka hakura kan ba. Ko je ka ci bashi zan biya, ya je ya ci bashi ya cinye ka ki biya. To a nan suka ce idza lazima minhu kulfa ko idza ghurrima ar-rajul فإنه يلزم صاحب الوعد أن يفي بوعده. إذن هل زي زما أقوي طور نوي أكم متن وانا جمالكي أنكي جيوم تو واجبي متن يتكا أما أمبا هكا هو واجب أما ياداج سنشي ياداج مثمان لكيوة الكو إيه كتكا مرة إمبا ونمبا wato in ba wanda ya kasance akwai ka sa shi ya dauko wani nauyi ba, ka ce ya je ya ci bashi ko ya nemi kaza ko kaza ko kaza, ka yi masa alkawarin kaza, to a nan ne yake latuntar ka. Ibn Shubruma ɗaya daga cikin fuqaha'ul Kufa, shi a gurinsa alkawari wajibi ne kawai in ka dauka ka je ka cika. Wannan ya fi daɗi ko? In kai aka ɗauka wa alkawarin ya fi daɗi, in kai ka ɗauka kuma Ibn Hazm kuma shi abunsa cika alkawari ba wajibi ba ne. Babu wani nassi na Alƙur'ani ko sunna ko ƙiyasi ya ce babu shi da ya nuna cewa a cika alkawari ƙila. Shi sawa'un ka rantse ko ba ka rantse ba, ya ce ko ka rantse. Ina ya kace ka yi saƙo. Ke kuma ba dan kai sako za a dora maka wani haraji? Ya ce ai ba duk sako ba ne dan mutum ya yi sako za a dora maka haraji. Ki kai sako ka yi rantsuwa? Ya ce haramun ba ne ka yi alkawari ba ka ce insha Allah ba. Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa in sha Allah. Shi abun sa haramun ne ka yi alkawari ba ka ce insha Allah ba. In kuma ka ce insha Allah ka fasa ba komai, Allah ne bai ga dama ba. To masu cewa cika alkawari ko da suke wajibi ne irin Ibn Shubruma, Allah ya ji kansa, ko kuma suke alkawari cika shi wajibi ne matuƙar ka ɗora ma wani nauyi kamar malikiya, suna hujja da wannan hadisi idza wa'ada akhlafa, ya alkawari ya saba. A'a,
sai kuma karka shiga wani abu mana
yawanci mutane suna daukan wa aufu bil ahdi ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud ana nufin alkawari irin wannan ana nufin iltizamat ba wai alkawari zan ba ka kaza gobe ka abin baka bashi ba wannan ake nufi ba kunyar yarjejeniya da mutum akan kaza akan kaza wajen ciniki wajen haya wajen sune ake magana a wadannan ayoyin ka akwai hadisi a cikin sunan Abi Dawud hadisin Abdullah ibn Amir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi dakhala alaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ana sabiyun al'abu ma'a sibyan manzo Allah ya shigo gidanmu ina dan karamin yaro karami ina wasa tare da yara fa qalat li ummi ya abdullah ta'ala u'tik sai mai ya ce abdullah zo in baka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa ma za tu'tina me zaki bashi in yazo tace u'tihi tamra zan bashi dabino manzo Allah ya ce fa in lam tu'tihi kutibat alayki kizba in baki bashi ba Allah zai rubuta miki kin yi ƙarya wannan hadisi a sanadinsa akwai maula ibnu ajlan wanda aka ce majhul ne a wata riwayar an ambace shi ziyad sai dai hadisin kamar yadda al-iraqi yace yana da shahid guda biyu akwai shahidin hadisin abdullahi dan basud akwai shahid na hadisin abu huraira wanda abdullahi ibn wahab ya ruwaito shi a cikin jami' nasa daga ibn shihab daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man qala li sabiyyin ta'ala haka thumma lam yu'tihi shay'an kutibat alayhi kizba wanda duk zai ce wa yaro zo ka karba sannan kuma yaron ya zo ya ki bashi komai to za a rubuta masa ƙarya wannan riwayar ta abu huraira duk da cewa a sanadinta akwai inqita tsakanin ibn shihab da abi huraira الزهري لم يسمع شيئا من أبي هريرة إذا أكهد أتد وجه الرواية عبد الله بن عامر ذات إيا زما حديث حسن لغيره شيئة ألبانيا حسن الرواية أتكين للتافنسة الصحيحة إذا مكدو ذي وانا حديثي بذيك أعرف فامنا جانب ديكي غنن تكا الكوري واجيبا إيه؟ idan uwa ta tace wa danta kankani zo ka karba ya zo bata bashi ba annabi ya ce an rubuta masa laifin ƙarya ina ga mutumin da yake mai hankali magidanci ka kirawo shi ka ce gobe ka zo in baka gobe yanzu ka ce ba za ka bashi ba kai kuma a ce ba za a rubuta maka komai ba ha wannan hadisin yana daga cikin hadisin da masu wajabtawa suka yi hujja da shi Ibn Hazm ya da'afa shi ibn Hazm ya raunana hadisin saboda ruwayar Abu Dawud akwai majhul a ciki to amma idan har yana da shahid daga hadisin Abi Huraira Abdullahi ibn Wahab ya ruwaito shi wanda za su iya haduwa su sa hadisin ya zama hasan to batun cewa cika alkawari wajibi ne zai samu karfi kwarai da gaske an gane ko akwai hadisi wanda yake mawdu'i ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai manzo Allah sun yi alkawari da wani mutum yana cikin sunan Abi Dawud amma hadisi ne mabu ko da'ifun jiddan sun yi alkawari da wani mutum za su haɗu a wani guri manzo Allah ya je ta jira kwana uku a gurin kai ai ko a ƙwaƙwalwa ya kamata wannan hadisin ka ce ƙarya ke ba a zuwa masallaci haka kawai a bar manzo Allah a zaune a gindin bishi a kwana uku wai har mutumin wai shi yana kai ya manta ya zo samu manzo Allah ya ce kwana uku ina nan ina jiran ka kwana uku ina ma laifin ya ce kwana uku yana zuwa kada watakila zai karɓi hankali amma wai kwana uku yana gurin hadisin bai inganta ba sanadin wa matna kamar yadda na faɗa muku jumhurin malamai mafiya yawancinsu sun tafi akan cewa cika alkawari ba wajibi ba ne, sunna ce mai ƙarfi, saba shi makaruhi ne, ba su kai shi ga haramci ba. Wannan hadisin kuma abinda suke fassara shi, iza wa'ada akhlafa ay min niyyatihi al-qulb. An gane ko? An gane me ake nufi da min niyyatihi al-qulb? Wato kamar yadda nake gaya muku, yana alkawari dan ya saba, inda kun kula haka nake fassara muku. Yana alkawari, wato shi tun lokacin da kuke alkawarin a ransa ba dan ya tuka maka yake yi ba. Kaga wannan ita ce ƙarya, ko ba haka ba? Wannan abinda su malamai suka ce fassarar hadisin kenan. Iza wa'ada ba waye alkawari gobe kuma ya ga wani abu ya dan sake ba, ya maka alkawarin 100,000 sai kuma wasu abubuwa suka zo, wani kasuwanci ya faɗo, in ya baka 100,000 nan fa abun ba zai yi ba, sai ya ce kai ya fata, ko ya rage daga 100,000 ya dawo 50,000 ko ma 10,000. To kaga da san da ya baka alkawarin abun bai zo ba, yana da niyyar ya maka. To amma wani abu ya zo wanda zai sa shi ya canza, to wannan ba a zarginsa. A gurin jumhurin malamai ba a zarginsa, ba a zarginsa, domin ba ya yi maka alkawari da niyyar ya saba maka ba. Munafikin da ake magana shi ne wanda daman yana maka alkawari ne bi niyyatil qulfi, yana maka alkawari don ya saba. Akwai hadisin da bai inganta ba, da yake cewa wanda ya yi alkawari da niyyar ya cika, sannan sai bai cika ba, to wannan bai zama mai saba alkawari ba. Amma hadisin bai inganta ba. Abinda na tuno daga cikin abinda malamai suka faɗa dangane da hadisan nan guda biyu, na farko ya ce salasun, na biyu ya ce arba'un. Mun faɗi magana biyu ta malamai. Maganar farko wanda suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi uku, sannan kuma wahayi ya zo ya gaya masa akwai na huɗu, ya ƙara faɗar huɗu ɗin. Wasu kuma suka ce a ƙari a kan da aka samu ƙari ne na kamalan munafikin, ba wai na munafikin ba. Za ka da an ce sifa kaza in ta ƙaru, munafikin zai zama tatacce tsantsa, ba shi yake nuna cewa ukun in sun samu ba za a samu munafikin ba. To kuma akwai magana da take cewa a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ayatul munafiki salasun, ba yana nufin sun tsaya uku ɗin ba ne, akwai guda uku daga ciki su ne waɗannan. Musamman ma akwai ruwaya a cikin Sahih Muslim, ita wannan hadisi, akwai ruwaya da ta zo min ayatil munafiki. Kaga kalmar min tana nuna ba duka ne aka ambata ba, wani ɓangare daga cikin alamomin munafici manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata. Akwai ruwaya a cikin Tabarani daga Abu Sa'id al-Khudri wanda ita ma ta zo da kalmar min ayatil munafiki. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa, abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mutum ne dan yana ganin kai mai ibada ne, sai kuma aka yi rashin sa'a wata rana kai masa ɗaya daga cikin waɗannan alamomi na munafukai, sai kawai kai tsaye ya ce ma munafiki ne, ya ce wa mutum munafiki, shin mala yaya matsayin wannan? To ai kamar yadda muka yi karatu cikin waɗannan alamomi, ba su suke sa mutum take ka kirawo shi munafiki ba. Kuma mutum ya yi abu sau ɗaya ba su zama halinsa ba, ba ya sa ka kira shi da wannan sifa. An same shi wani lokaci ya saba sau ɗaya, an same shi ya yi wata ƙarya, saboda wannan abun ƙwaya ɗaya ba wai halinsa ba ne, shi kenan sai ka ce ai wane, shi kenan maƙaryaci ne, wannan kuskure ne. sai idan abin ya maimaitu yakan zama sifa ce tashi ba dan yayi sau ɗaya ba. Wato kamar misali zan bana, kamar alƙalin da ya shahara da zalunci, da wuya a kai masa shari'a bai zalunci ba, da cin rashawa da danna gaskiya da wane ne da wane ne. Sai wata rana aka yi masa wasu shari'a guda ɗaya, sai ya yi gaskiya a cikinta, daga ran nan sai ya zama alƙali mai gaskiya. Kaga wannan gaskiya ƙwaya ɗaya da ya yi ta wannan ranar ba za su iya canza sauran ba, sai idan ya ɗore a kanta. To haka nan shi ma laifin yake, mutum ne da yake shekara da shekaru an san shi yana adalci, an san shi yana tsayawa kan gaskiya, shekara 20 yana alƙalanci, wata rana tsautsayi sai bai gaskiya ba a wata shari'a ɗaya, sai a ce a ai dama alƙalin nan azzalimi, ai ba adali bane, kaga nan ma ba adalci. Saboda haka sai abin ya zama sifa ce da take kararuwa, take maimaituwa tare da mutum, sannan ake masa hukunci da cewa wane kaza ne. Mutum ya yi wa wani hukunci da munafici bisa kuskure, ba wai da ganganci ba, bisa kuskure, ya yi tsammanin munafikin ne, sai ya ce da shi munafiki. Wannan babu wani abu a kansa illa iyaka kawai a dusar da shi a ce ba munafikin ba ne saboda kaza da kaza da kaza, amma ba a cewa ai to kalmar ta dawo kanka. Annabi a lokacin da Hafiz ibn Abi Balta'a ya rubuta takarda yana gaya wa mutanen Makka kafirai, shi sahabi ne ya halarci yakin Badar yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ya rubuta takarda yana gaya wa mutanen Quraishawa mutanen Makka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai kawo musu haji su shiga taikayinsu. Lokacin da asirin ya tunu, sai da Umar cewa yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'ani azrib unuqa hadhal munafiq, ya Rasulullah kyale ni inda ki wuyan wannan munafiki, kada sai kira shi munafiki. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma yudrika ya Umar la alla Allah tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum wa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum, me yasa nan da kai ya Umar la alla ubangiji yayi tsinkaye zuwa ga wadanda suka halarci yakin Badr yace ya ci ku yi abin da kuke so na gafarta mu. Kaga bai yi masa inkari kan kalmar munafik ba. Umar yana faɗar ta bisa ga ijtihadinsa, in ba munafiki ba zai yi haka, amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa wani ilimi da shi bai san shi ba. Wannan yana daga cikin waɗanda suka je yakin Badr, kuma ba bisa ga munafici yayi abin ba. Don haka inda wani zai kuskure ya gaya ma wani munafiki bisa ga kuskure, to wannan kamata yayi a nusantar da shi cewa wane din nan ba munafikin bane. An gane ko? Wani kuma yana tambaya yake cewa malam, mutum ne yayi kisa amma koyi sai ya tuba, to menene tsakaninsa da wanda ya kashe da kuma tsakaninsa da mahalicci? Lokacin da muka yi sharhin hadisin Ubadah ibn Samit, mun yi maganar wanda ya yi wani abu na haji ba a yi masa haji a duniya ba ko? Ana tuna karatun ko an manta? Me muka ce? Wannan shi ne nassin hadisin, amma zai kai kan shi ya ce gani na yayi abin haji ba a yi masa haddin ba, ba a san kuma yayi ba, zai kai kan shi ne kamar yadda ma'iz da Zamidiyya suka yi, ya wajibi ne kai akwai masu cewa ya makana kansa a yi masa haji ko sai ya kai kansa an masa haji sannan kuma ya tuba, amma abinda masu yawancin malamai suke faɗa baya da zuntarsa. Tuba tsakaninsa da Ubangiji, Allah ya karɓi tubansa, Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da yawaita ibada da yawaita kyautata halinsa da alaƙarsa da Ubangiji. A ranar gobe kiyama sai Allah maɗaukakin sarki ya gamsar ya yardar da abokin husumarsa. Wannan kuma yace idan matafi ya tarar da mazauna gida suna sallah saura raka'a biyu su gama sai ya bi su to zai cika sallah ne ko kuma zai yi sallama ne sunna zai cika sallah ne mazauni matafi idan ya bi mazaunin gida sunna kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake fada a sunna shine ya cika idan mazauni matafi ya bi mazauni sunna shine ya cika sallah ba yayi ta bi ba wani kuma yana cewa mutumin da ya zo bai yi sallama ba menene hukuncin mutumin da ya zo bai yi sallama ba saboda wasu sai suka yi masa magana sai suka ki masa magana wai an ce in mutum bai yi sallama ba kar ku yi masa magana akwai hadisin bai inganta ba ko hadisi bai inganta ba mai hukuncin sallama yinta wajibi ce ko sunna ce amsawa fa wajibi saboda ka dan bai sallama ba gaya masa ake adabun zuwa cikin jama'a a ringa sallama ba wai a ce ake masa magana ba karantar da shi za ka yi amma an kai shuru ka ki masa magana kuma ka ga ai zai ci gaba da yadda yake ba canza zai yi ba cewa wanda ya zo muku ya muku magana bai yi muku sallama ba kanku an sa masa wannan hadisin bai inganta ba wani kuma yace wai me sai hana dauki hadisin akan zahirin sa wanda ya hada guda huku ya zama munafiki khalisan sai mu ba mu saba ba wannan abun ba mu mun yi magana akan hadisin farko salasun man kunna fi ayatul munafiki salat muka yi sharhin sa akan haka wancan kuma hadisin yana maganar abubuwa guda hudu aka zama ana da su an zama tataccen munafiki haka muka faɗa ba mu rage muka ce ukun ne aka zama tataccen ba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa sallallahu alaihi wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in